بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne, wanda ya daidai da daren 17 ga watan Rabi'u Nisani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, daidai da 11 ga watan April shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 75 daga cikin jeren giyar karatu ta littafin Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'ila, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Har yanzu bamu gushe ba, muna cikin Kitabul Haidh, wato matattara ce wadda Al-Imam Al-Bukhari ya tattara ayoyi na Al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da fatawoyi da kuma zantuttuka da maganganu na malaman farko daga cikin malaman fiqhu, cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. A yanzu za mu tashi a babin da Imam Al-Bukhari ya ce, babun al-mar'atu tahidu ba'da al-ifada. Babun al-mar'atu tahidu ba'da al-ifada. Babin da ke bayani akan mace da ta yi haila bayan ta yi tawaful ifada. Shi tawafi a lokacin aikin hajji da umra yakan kasance kamar haka. Tawafin farko da mai aikin hajji ko umara yake yi wa Ka'aba, wato kewaye Ka'aba da yake yi so 7, yayi nafila raka'a 2, ya sha ruwan zamzam ya zuba a jikin shi. Wannan tawafin matakin farko yana faruwa ga mai hajji da umara kamar yadda yake faruwa ga wanda ya shiga masallaci a matsayin tahiyatul masjidi. Wato abu na farko da ake nema gare ka idan ka isa kasar Makka, ka je ka sauke kayanka a masauki, ka shakata, ka kintsa, sai ka tafi Ka'aba. Mai aikin hajji ne kai ko mai umara, sai kai wannan tawafi, sunan shi tawaful qudum, wato tawafin ka iso za ka yi ibada ta aikin hajji ko umara. Wannan tawafin sai ga wanda ya shigo Makka da niyyar hajji ko umara. Wanda ya shiga Makka da wani nufi wanda ba na ibada ba, ba ruwan shi da wannan tawafin. Misali, magini ne kai, sai aka dauke ka daga kasar ku, sai aka kai ka za ka yi aikin gini a cikin Makka, sai baka yi niyyar ka dauki harama aikin hajji ko umara ba, sai ka shiga garin Makka da kayanka na aiki ko kayanka na gida ko wani irin shiga. In ka shiga kamar yadda ka san ka shiga Sokoto ko Onitsha, haka ne, mun fahimci wannan, sai ka tafi masaukinka, daga masaukinka ka huta, ka je ka ci gaba da aikin ka a gari. To haka. Amma wanda ya shiga garin Makka da niyyar umara ko niyyar hajji ko niyyar su gaba daya da kuma harami a jikin shi na wannan ibada, to bayan ya sauka a masaukin shi, ya huta ko ya ci abinci ko ya yi wanka ko makamancin haka, sai alwala, sai tinkari Ka'aba. Idan ya shiga ba tahiyatul masjid zai ba, ba zai salla raka'a 2 ba, zai kewaye Ka'aba ne so 7. In ya gama kewaya ta so 7, sai sallar nafila raka'a 2. In ya samu sarari yayi a kusa da makamin Ibrahim, in bai samu ba duk inda ya tayi, sannan ya je ya sha ruwan zamzam ya zuba a jikin shi, sannan sai ya tafi sai yayi sa'ayi, shine ya Safa da Marwa, sabi 7. In yayi haka ya gama abin da ake kira umara, sai aski kawai ya rage mishi. Daga haka sai ya cire waɗannan kaya na jikin shi, sai ya sanya kayan gida. Idan ɗan kasuwa ne shi, ya je ya buɗe shagon shi. Idan ma'aikaci ne, ya je ya ci gaba da harkar shi. Idan ya isa da matar shi, su je su ci gaba da zaman aure kamar yana ƙasar. In ɗalibin ilimi ne, ya ɗauki littattafai ya rinka bin malaman shi ana biya mai karatu, ya zama kamar yana garin su. Wannan tawafin ana kiran shi tawaful qudum, ana kuma kiran shi tawaful umra. Matsayin shi daya raka'a biyu da ake tahiyatul masjid in an shiga wani masallaci wanda ba Ka'aba ba, amma ita Ka'aba ba tahiyatul masjid ake yi ba, kun ji abin da ake yi. To amma ga wanda ya shiga Ka'aba ba da ainihin wato wannan ihrami ba, da nufin me ya shiga? Ya shiga ne da nufin ya je ya salla azhar, ko ya je ya salla azhar ko la'asar, ko wata ibada ya tafi yayi, kamar ya je ya zauna ya karatun Alkur'ani, ko ya je Ka'aba ya fuskanci Ka'aba kai tsaye ya roki Allah wata bukata tashi, shi wannan yana da ɗayan zabi guda biyu, kuma duk wanda yayi daidai shine in ya so yana zuwa zai iya fara Ka'aba din nan da dawafi. To wannan dawafin shi ba dawafi ne na kudumi ba, shi ba dawafi ne na umara ba, dawafi ne ta'abbudan, na ibada ne kadai. Sai dai kuma zai tsaya maka matsayin dawafi, kuma zai tsaya maka matsayin tahiyatul masjidi kenan bayan ka gama shi, domin dama a ƙarshen shi akwai raka'a biyu da zaka yi. Su waɗannan raka'a biyu da zaka yi ba tahiyatul masjidi sunansu ba, sunansu raka'atul tawaf, raka'o'i biyu ne na dawafi. Bayan ka gama wannan dawafin, kai waɗannan raka'o'i biyun, sai ka zauna ka ci gaba da addu'a, ko ka ci gaba da roƙon Allah, ko duk wata ibada da ta kawo ka. Kaji zabi na ɗaya da kake da shi, kai da ka shiga masallacin Ka'aba ba da harami ba a jikinka, ba kuma da ihramin umara ko hajji a zuciyarka ba. Zabi na biyu shine sai ka ɗauki Ka'aba kamar kowane masallaci, wanda duk ya shiga wani masallaci yana da ƴancin yana shiga yayi tahiyatul masjidi. Hakikarin al'amari tahiyatul masjidi din ma tana zama dole ne. Dan haka a wannan halin mutumin da ya shiga Ka'aba zai iya yin raka'a nafila biyu, idan yayi nafilan nan raka'a biyu sai ya zauna ya ci gaba da karatun Qur'ani, ko kuma ya ci gaba da duk wata ibada da yazo yi ta addu'a ko makamantan haka. Ina fata an gane, kun ji bayani akan dawafi na farko wanda yake samun alhaji ko mai umara, ko kuma wanda ya shiga masallacin Ka'aba dan yayi ibada. Ina fatan kun tantance abubuwa. Dawafi na biyu shine dawafin sauka hajji. Idan aka hau Arafa yau 9 ga wata, gobe gari ya waye, an sako daga Arafa, daga Muzdalifa, da duk waɗannan wurare da ake zuwa, za a je a yi jifa, za a je a yi aski, za a je a yi yanka. To waɗannan abubuwa ka kiyaye su guda nawa? Guda uku na lissafa: jifa, yanka, aski. To abu na hudu daga wannan wuri Mina, sai ka gangaro sai kuma ka shigo Makka, sai ka zo ka kewaye Ka'aba so bakwai. Idan ka kewaye Ka'aba so bakwai, sai ka yi nafila raka'a biyu, ka sha ruwan zamzam din nan ka zuba a kanka, sannan sai kuma ka je sai ka yi sa'ayi Safa da Marwa guda bakwai. To in kai haka, wannan tawafin shi kuma ana kiran shi tawafi na ifada. Da Hausa a takaice shi ne tawafin an sauka hajji. Ko kun fahimta jama'a? Na uku shine bayan ka gama ayyukan hajji gaba daya, shine yanzu da kai wannan tawafin, tawafin sauka hajji, ko zaka koma Mina, zaka zauna zaka kwana biyu, in kuma ka so zaka yi kwana uku, wanda duk kai daidai ne a wurin Allah, matukar kai saboda Allah. Idan kai wannan zama na kwana biyu ko na kwana uku a Mina, to sai kuma ainihin ka dawo, sai ka zo gidanka ka zauna a Makka, kana jiran jirgi ya zo ya dauke ka. Idan ya kasance al'amarin yau ka gama zaman ka na Mina, gobe za ku waye gari, za ku tafi airport shikenan, ko kuma daga nan za ku wuce Madina, yadda ba za ku sake dawowa ba, sai ka kiyaye wannan. Ma'ana dai za ka fita Makka fitar da yake ka tafi kenan, ba za ka dawo ba sai in wata ran Allah ya nufe ka da dawowa. To a wannan halin abin da yake a kanka shine me? Za ka yi dawafi na uku a cikin jeren je ibadan nan. Sunan wannan dawafin me? Tawaful wada'a, dawafin ban kwana da Ka'aba. Za ka kewaye Ka'aba so bakwai. Idan ka kewaye Ka'aba so bakwai, ku kiyaye, a nan babu sa'ayi. Idan ka kewaye Ka'aba so bakwai, sai ka yi nafila raka'a biyu. Daga wannan nafila raka'a biyu, kana tashi, to ba wani karatun Qur'ani da zaka ce zaka zauna kayi, ba wani malami da zaka ce bari je in gaida malami na, ba wata siyayya da zaka ce bari je in yi siyayya. So ake sai ka gama hada komai,
kayanka ka zuba su a jaka komai ka kintsa duk wanda zaka je ku yi sallama da shi a Makka kai duk wanda zaka je ka karbi tsaraba ka karbi sako duk wani abu ka gama yadda da ka dau jakarka mota zaka shiga to sai ka je sai kai wannan dawasi so bakwai kai nafila raka'a biyu daga nan sai mota ta dauke ka ko ta yo Jidda da kai ko ta yi Madina da kai ma'ana dai ta fice garin Makka da kai bayan wannan dawasi na uku idan ka sake ka je ka shantake a Makka ka je kana hira ko ka je kana yin wani abu wanda ba wai dalili ne ko larura ce irin yadda take faruwa ta sha kanka ba to wancan dawafi da kai ya lalace menene misalin haka bayan alhazai an ce musu ku je ku yi dawafin qudum dawafin wada dawafin bankwana mota za ta zo ta dauke ku karfe 6 sai kaga alhazai sun je sun yi dawafi sun zo sun zauna da kayan su a jikin inda mota za ta zo motan nan sai ta ki zuwa sai gobe da safe to yanzu ya za su yi wannan bayin kansu bane ba su da wani laifi gobe da safe in mota ta zo shikenan kuma za su koma cikin gida su yi kwance su su yi wanka su gyara jikin su su fita su je su ci abinci domin yanzu ba su suka tsara kansu ba abu ne ya fado musu ya fi karfin su wanda galibi irin wannan na samun alhazan Najeriya sai ai rikita su cewa to dawafin ku ya lalace a'a dawafi na wada'i yana lalacewa ne idan ni ne nayi wa kaina sakaci amma in sakaci aka ja mini ba ni da laifi a kai ina ma'anar haka shine galibi sai a ce ku je ku yi dawafi karfe 6 mota za ta zo karfe 8 sai kuka je kuka yi wannan dawafi to galibin abin da yake faruwa wani alhajin sai ya ce bari yayi dawafin tun sallar asuba cewa aka yi fa sai karfe 6 na yamma mota za ta zo ayyaje yayi karfe 6 na yamma karfe 8 mota za ta zo sai yayi tun bayan sallar asuba to in yayi tun bayan sallar asuban nan kuma sai kuma da ya dan zo zai shiga gida ya dawo sallah sai ya dan ga wani shago yana so ya sai kaza ya koma ya lalata wannan dawafin nashi kenan dan haka shi dawafin kamar yadda ka san wajen sahur ana so daga gama sahur sai sallar asuba ko haka ake so kai iya kokarin ka yadda da zaran ka gama dawafin ka na qudu na wada da zaran ka gama to sai tafiya shine annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu zo mu karanta a cikin hadisi anan cikin sahihul bukhari sahabbai suka ce manzon Allah yayi musu wasiya akan ibadar su ta karshe ta zama dawaful qudum da ka gama sai gida sai dawaful wada ai hakuri dawaful wada da ka gama sai gida abinda muke nufi da gida shine barin Makka idan kun fahimci wannan nayi bayanin dawafai guda uku to duk wani sauran bayanai na dawafi ku yi hakuri zamu zo babi akan su amma yanzu wata matsala ce ita ce bayan matarka ko kanwarka ko yarka ko wace ce da kuka je da ita ta yi wancan dawafi na ainihin me na ifada dawafin sauka haji sai jinin haila ya zo mata jinin hailan nan kuma da ya zo mata kwana 7 yake yi sai ta je ta karasa duk abubuwan da ake na aikin haji shine mai zaman mina ta je ta karasa zamanta na mina to ta zo ta dawo Makka da kwana 2 sai aka zo aka ce to yau za a tafi gashi bata gama jini ba kuma tunda tana jini ba za ta je ta kewaye Ka'aba domin yin dawafi na ainihin bankwana ba to ina hukuncinta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an dauke mata dawafi din tunda dai har ta riga ta yi dawafi na sauka haji to an dauke mata dawafi na wada'i amma matar da haila ta zo mata kafin ta yi dawafi na ainihin wato ifada dawafin sauka haji ma'ana ko a filin Arafa sai jini ya zo mata ko kuma tun a zaman Mina na farko jajibarin Arafa ko kuma tun kafin ma a fita zuwa Mina a ce 5 ga wata ko 6 ga wata ko 7 ga wata sai jini ya zo mata sai zama bata yi wannan tawafin ba kuma gashi an gama aikin haji abokan tafiyar ta za su tafi a ka'idar shari'ar musulunci dole ne a zauna a jira ta har sai ta dauke wannan jini ya dauke mata to in jinin ya dauke mata idan ta je ta dawafi daya ya isar mata game da dayan wannan dayan da za ta yi tana da damar ta dauki kowace niyya ko ta tafi da nufin cewa dawafin ya zama dawafi na ifada amma sharadin ya zama tawaful ifada sai in bi ketare waɗannan kwanaki na ayyamut tashrik ba, shine bayan sallah babba da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku. Amma in bayan ayyamut tashrik ne, wato bayan kwanakin zaman Mina, wannan ya faru to sai dai te wannan tawafi da niyya guda ɗaya, shine sai zama tawafi na wada, domin tawaful ifada lokacin da aka bashi da tazarar shi ya gama wucewa bata fita da larurar ta ba. Amma dai abu mai muhimmanci shine ba a yarje mata duk larurar ta ta dawo da tawafi ɗaya ba, shine tawaful qudum kawai. Dole sai ta hada da tawaful qudum da tawaful ifada sannan tawaful wada. To idan ɗaya cikin biyun ƙarshe bai samu ba, sai ta samar da ɗayan. Shine da farko ta yi tawaful qudum, to ta samu damar yin tawafi na ifada, to an ɗauke mata na wada. Bata sami damar na ifada ba, sai ta samu damar na wada. To in ce wannan shikenan sai ta taho. Waɗanda mai yawa ba su taɓa jin aikin hajji ba, ko ba su taɓa zuwa ba, mai yawa su samu waɗannan abubuwan, ko da ɗaliban ilimi ne da wahalar fahimta. Gaskiyar lamari haka ne, kamar yadda kullum muka zo munasaba irin wannan nake abin nan jaddadawa. Haƙiƙanin wannan ibada ta aikin hajji, idan ba kamu marasance ta tare da waɗanda suka santa ba, za ka iya shekara 30 kana zuwa baka san me ake ciki ba. Saboda profesa ne daga wata babbar jami'a a ƙasar nan, bayan an gama aikin hajji ya ce gaskiya saboda Allah shi fa bai san yaya me aka zo aka yi abubuwan nan ba, don duk babu bayani. Domin abin da ake bukata shi ne, ko da mutum ba ɗalibin ilimi ba ne, ya kamata in aka tafi da shi aikin hajji ya zan yana da jagora. Suna kiran wannan ra'isu majmu'a, shine tafiyar mutum ɗari ne. Mutum ɗari, in aka ce za ka yi jagorancin mutum ɗari a tafiya aikin hajji, an ɗora maka aiki, sai a kasarta mutum ɗari ɗin nan kashi goma. Kowane kashi goma sai a samu malami ƙwararre wanda ya san abin a karance, ya san abin a haƙiƙa, sai a ce to shi ne shugabanku, shi kenan, sai a maƙala ku da shi. Duk inda kuka je sai ya ce muku to wannan wurin shi ne kaza, shi ne kaza, shi ne kaza. Domin wuraren suna da abubuwa guda biyu, kowane wuri yana da tarihi, yana da ibada da aka shar'anta a wurin. Sanin tarihin wurin zai taimake ka wajen jin daɗin wannan ibadar. To musamman ɗalibin ilimi ne, ane ana jawo maka ayoyi da hadisan, a ce ka tuna inda Asma'u ƴar Umais naƙuda ta tirke ta, ta haifi wani ɗa, baban ɗan mai suna Abubakar ya sanya wa ɗan Muhammad, sai ya ce to kaga wannan wurin ne. Wannan wurin shi ake kira Zulhulaifa, amma daga baya ana cewa wurin Abyaru Ali. Shi wannan Ali ɗin wani sarki ne na ƙasar Darfur ɗin nan da kake jinta a yanzu ta Sudan. Ya tafi aikin hajji, ya yi zango a wurin babu ruwa, ya je bayan an gama aikin hajji ya zo da jama'a shi, aka haƙa rijiyoyi, aka gyaggyara wuraren. Shi yasa sai aka koma ana cewa wurin Abyaru Ali, rijiyoyin Ali, sarki Ali, ba wai Sayyidina Ali Ali mijin Fatima ba. Wannan zai sa ɗalibin ilimi ya samu ilimi, ina fatan an gane. Sannan shi kuma ya zama nan gaba zai jagorancin wasu a bisa basira. To gaskiya saboda Allah ba za mu gushe ba, muna ci gaba da ba da waɗannan shawarwari a karance, a rubuce, a bayanance, cewa irin waɗannan kujeru da ake ɗiba ana kyautar wa 'yan siyasa da malumma waɗanda ba abin da za su je su yi. Hakikanin al'amari ɗaliban ilimi sun fi dacewa da a basu, in dai har ana son al'amarin aikin hajjin Najeriya ya gyaru. Domin al'amarin aikin hajjin Najeriya, tururuwar 'yan siyasa da ake turawa ba ita ce za ta gyara shi ba, sai dai kullum abin ya ƙara zama matsala. Amma ɗaliban ilimi ake so a cikin tafiyar, sai a rinka samun gogaggun malamai suna jagorancinsu tare da jama'a, sune suna nunnuna musu yadda wurare suke. Sannan kuma ya kamata su kuma ɗaliban ilimi su san cewa ibadar aikin hajji tana daga cikin ibadoji masu wahala a musulunci, kuma ba ta buƙatar lalaci, ba ta buƙatar duk wani ƙaramin ciwon kai ko wani gwalando daurewa za ka yi ka haɗiye shi kawai. Amma duk wani ƙaramin ciwon kai in ya taso maka, ko duk wata mashashshara, ko duk wani tuntuɓe da kai, ka ɗauka cewa wannan gwalando ne, za ka tafi kana ɗange shi, to gaskiya saboda Allah ba za ka yi aiki irin na ɗaliban ilimi ko aiki irin na du'atu ba. wato ciwon kan zai iya taso maka sai kai kamar baka ji shi ba, gwalandan zaka iya takewa haka kawai shikenan ya warke a haka cikin tumurmutsi. Saboda me? Saboda dama ibada ce wadda take albadaniya, ibada ce ta jiki, a ture ka ka taka a taka kana wani wurin ma zaka ga wani zai fadi can can zaka daga shaka ka dora a kafada sai tsallake da shi. Ina fata an gane aikin aiki ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-Imam al-Bukhari yace babun al-mar'atu tahidu ba'da al-ifadati, babin da ke bayani akan macen da ta yi haila bayan ta yi tawaful ifada. Amsa akan haka shine me? Babu komai akan ta sai ta kintsa ta tafi gidansu, ta tafi kasarsu, hajjinta ta yi ta cika. Qala haddathana Abdullah ibn Yusufa qala akhbarana Malik an Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abihi an Amrah bint Abd al-Rahman an Aisha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد هاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكنا؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن حديث الإمام البخاري ساموش دق بابا مالمي الإمام Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi shi ku yace akhbarana Malik babban malami Imam Malik Imam Darul Hijra al-Asbahi ya karantar da mu shi ku hadisin Imam Malik ya samo shi ne daga malamin shi mai suna Abdullah dan Abi Bakar dan Muhammad dan Amr dan Hazm shi kuwa malamin Imam Malik ya samo wannan hadisi ne an abihi daga mahaifin shi mai suna Abu Bakar dan Muhammad dan Amr dan Hazm shi ku yace ya karbo daga malamar shi mai suna Amratu yar Abdurrahman ita tabi'iyya ce talibar Aisha tace an Aisha daga as-sayyida Aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka daliban su suke girmama su galibi in sun fadi sunan su ko kafin ko bayan fade sai sun kara musu da wani mukami nasu ko su ce an ummul mu'minina wance ko an wance sai su ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba haka ne daraja ce Allah ya bata ba kai ka bata ba dubi daga Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana daga cikin tarihin da babu yadda za a yi reversing din shi ba yadda za a iya canza tarihin cewa Aisha matar annabi ce ba yadda za a iya canza darajar ta cewa ita uwar mu'minai ce to dan haka kara mata irin wannan ai daraja ce kuma yarda da kason Allah ne baka ganin professor an ka shiga office din shi kace good morning sir sai banza da kai kace hello good morning sir sai banza da kai sai kace good morning prof sai ce yes sai kace prof sai ce ai wannan mukamin ba a gida na zauna na samu ba ma'ana you must address me with prof to balle Aisha ta fi daraja professor wane ne professor an Aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga as-sayyida Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annaha qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ya manzon Allah inna safiyata bint huyayyin lallai safiya yar huyayyin wato matarka qad hadat haila fata zo mata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace la'allaha tahbisuna to yanzu kuma shikenan za ta tare mu kenan dole mu zauna mu jira ta to amma sai annabi yace alam takun tafat ma akunna bata yi tawafi bane tare da ku tawaful ifada qalu sai jama'ar da ke tare da ita suka ce bala ai ta riga ta yi tawafi kala sai addabi yace fakhruji shikenan ki fito kawai a tafi shikenan ba magana tsare mu kuma tunda har ta riga ta yi tawaful ifada to matsala ta kare wannan yana nuna mana yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyance su akan kaunar juna zamu zo mu karanta tarihin safiya anan gaba fa zaku ji yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta safiya yarinya ce karama aka je yaki sai aka taho da ita a matsayin masbiya wato wadda aka kamo ta cikin ribatattun yaki ba yahudiya ce kyakkyawa mai azababban kyau da ita sai aka zo sai samari cikin sojojin musulmi kowa sai yana cewa ai in aka tashi rabo waccan budurwar sai dai a hada min da ita wannan ma yake ai wallahi ƙarya ka tasha ƙarya ni sai dai ni kowa to sai wani dattijo nan da nan sai ya hasaso har jijiyar wuya ta fara tashi kowa yana cewa sai da ita nan da nan sai wannan dattijo ya ce ya manzon Allah kaga mun dawo daga yakin kafirai waɗannan yaran yanzu za su sake mana yakin cikin gida ma'ana civil war kenan yakin ba sa sa yakin cikin gida akan me akan yarinyar can dan haka kai marmaza ka dauke ta sai manzo Allah ya dauke ta sai aka aje ta gefe guda aka ce da kaso yayi kaso sai kason ya fada cikin rabon wani cikin ainihin su waɗannan sojojin musulmi sai manzo Allah sai ya dauke ta cikin kason shi sai aka saka mai wani abu a madadinta ina fata an gane shikenan amma sai ta kasance yanzu tana nan a matsayin kamammiya ribar yaki to amma hakika bata fada cikin kokon kowa ba da aka tashi sai ainihin ta nemi yaya za ta yi ta fanshi kanta mana yaya za ta yi tana son ta zama ya ta koma garinsu sai ta taho gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama neman taimako a wurin sayyidatuna Aisha to da wannan budurwa ta shigo cikin gida ta zo ta yi gaisuwa Aisha ta ganta me ke tafe da ke ta ce ina neman taimako ne saboda ina son in biya kaza kaza dan in koma in zama ya to nan da nan Aisha sai ta wartake ta ta ce in marmaza ki fita yanzu nan ba mu da halin mu taimake ki mai gidan nan da ya shigo ya ganki yadda kike da kyan nan yanzu zai ce zai biya miki fansar zai aure ki kama hanya fita to ta kama hanya za ta fita sai kuma suka hadu da manzon Allah a zaure shine shin sa in dai mace kishi ne kumallanta to tun karfe 6 na asuba zai rinka kira mata a salatu ko karfe 4 na asuba ka duba duk yadda Aisha za ta yi ta kauce wannan tsautsayin sai tsautsayin ya hadu da ita a ina manzo Allah yace lafiya tace nazo neman fansa ne ai kaza 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 manzo Allah yace kin yadda in biya miki shikenan sai in aure ki sai tace ta yadda shikenan abinda Aisha take tsoron har ya faru shine manzo Allah ya biya mata wannan fansa ya aure ta sallallahu alaihi wasallama kissa ce dai mai tsawo mai maganganu daban-daban zamu zo kanta kaga a yanzu abinda ake baka labari gashi hatta waye gari cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ina wannan kishin na Aisha kuma ya kau yarinya ce karama mas'ala ta same ta tana jin kunyar ta zo ta ce manzon Allah ni fa haila ta same ni kaza 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 shine Aisha ta wakilce ta tace to ai gashi an kintsa za a tafi amma fa ga matarka Safiya kuma jinin haila ya zo mata yaya kenan manzo Allah yace to yanzu kuma za ta tare mu kenan Allah ya kiyaye amma ta riga ta yi tawaful wada'i tare da ku ayin tawaful ifada tare da ku sai tace eh sai yace shikenan a ce mata ta fito kawai to al'amura sun ta faruwa a wannan aikin haji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda suka zama alkhairai ga musulmi wanda ba dan sun faru ba da daga baya sai malamai su ta sabani akan su ina fata an gane قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت عبد الله بن عباس يجي أن يسسوجي غمي حيلا أن تنفر تأينهم فتتفقرنسو إذا حاضت إذا حيلا تزومتا شرط شيني وانشم مغانا شرط تفتت شيني انتار غاتاي إفابة وكان ابن عمر يقول في اول امره افركون الامر عبد الله بن عمر yana cewa innaha la tanfiru koda tayi tawaful ifada to ba za ta fita ba har sai ta tsaya tayi tawaful wada haka ibn umar yake bada fatawa da farko thumma sami'tuhu yaqulu sannan kuma sai na ji shi yana cewa to wane ne mai bada labarin cewa sai na ji shi yana cewa shine ba Abdullahi dan Abbas bane mai ruwaito riwayar wannan hadisin ce daga ainihin Abdullahi dan Umar yace naji shi yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko rakhasa lahunna ai manzon Allah yayi musu sassauci wato wanda yake bada labarin cewa daga baya sai naji shi yana cewa shine Tawus wanda ya ruwaito ainihin wato hadisin daga ainihin wato Abdullahi dan Abbas shine kuma ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar abin da yake so yace maka Abdullahi dan Abbas yana bada fatawa daidai da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar kuma yana bada fatawa sai ta zama bata yi daidai ba amma daga baya sai Ibn Umar yazo ya gyara fatawar shi, imma labari yazo gare shi cewa ga yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, ko kuma shi da kanshi ya je ya tambayi manzon Allah ya mai bayani, ko an fahimci wannan. Amma a zahiri shine waɗannan fatawoyi na Abdullahi dan Umar sun faru ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kenan labari ne yazo mai ta wata hanya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Misali Abdullahi dan Umar yana da masaloli irin wannan, wannan shi yake tabbatar maka shi malami ne na fiqhu mai tsoron Allah. Idan ya tashi ya fatawa, in aka zo aka ce mishi algafata malam fatawar da ka faɗa, an samu wani hadisi sabaninta, sai jin ya tashi fatawar, sai aje yana fatawa daidai da wannan hadisi da yazo mai. Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad sun ruwaito hadisi, Abdullahi dan Umar da yana kabbara ne a wurare hudu a sallah, wurin kabbara harama ya daga hannu, wurin ainihin ruku'u ya daga hannu, wurin ainihin wato tafiya sujuda dagowa daga ruku'u ya daga, sannan sai kuma in ya gama zaman tahiya wurare hudu, yace haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi, sai yace amma fa bai ga manzon Allah na daga hannu a tsakanin sujuda ba. Wannan ita ce riwayar musnad al-Imam Ahmad da sahihul Bukhari da Muslim. Al-Imam al-Humaydi malamin Bukhari yana da littafi sunan littafin al-Musnad, mujalladi biyu ne. Sai Humaydi ya ruwaito da isnadi sahihi da Abu Bakar ibn Abi Shayba a Musannaf da isnadi sahihi, cewa Abdullahi dan Umar daga baya sahabbai ƴan uwan shi sun gaya mai cewa abinda kace baka ga manzon Allah yana ba mu mun ga yana yi, kenan mun zo da ƙarin ilimi wanda kai baka gani ba to mun gani. Shine sai Humaydi ya ruwaito cewa sai Abdullahi dan Umar yazo in yana sallah yana daga hannu a ko ina a sallah, har in yana zauna a masallaci ya ganka kana sallah baka daga hannu a ko ina, sai dauki tsakuwa sai dan jefe ka haka, in ka waigo sai rinka nuna maka ka rinka daga hannu a ko ina a sallah. Amma kaga da yana cewa kada ayi saboda Annabi bai ba ma'ana bai gani ba, daga baya sai dawo kuma yana umarni da ayi, haka malaman farko suke. Amma kuma ta ba a baya mun karanto hadisin da as-sayyida Aisha ta yi mishi gyara, a inda yake cewa duk matar da za ta yi wankan janaba sai ta kwanta kitsanta, kuntuna ko janaba sai ta kwanta kitsanta, sai Aisha da ta ji sai ta ce Allah ya ji kan baban Abdulrahman, Abdullahi dan Umar kenan, yo ya sa mata su yi kwalkwabo mana a zauna lafiya gaba daya. Tace ni da manzon Allah muna wankan janaba, manzon Allah bai taba ce min in kwanta gashin kaina ba, zuba ruwa nake so uku kawai, ma'ana sai ta mai gyara akan haka. To ire-iren wannan yakan faru ga duk malami. Abinda ake so jama'a su fahimta shine shi malami ya zama mai tsoron Allah, kuma shi malami mutum ne, wannan ɗabi'a ta mutuntaka ita ce gazawa ko rashin sani ko mantuwa tana iya kaiwa gare shi. Ran da yazo yace jama'a fatawar da ne muku akan kaza na gano cewa ba daidai bace, yanzu ga abin da yake daidai, to kada kuma gobe yazo yayi wata fatawa a ce to ai kuma jibi zai zo ya janye, ba haka ake ba. Wannan tunani ne na Yahudawa, Yahudawa da Qur'ani ya sauka sai aka ce an faɗi hukunci kaza, sai aka dawo aka ce an shafe wannan ga wani, sai suka ce abin kuma ya zama shiririta, shi ma wanin kenan jibi za a zo a ce an share shi. Sai da Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, duk wata aya wadda muka share ta ko kuma muka batta aka ce a aje ta gefe guda, to sai an zo da irin ta ko kuma wadda ta fita. Sai Allah ya ce alam ta alam anna Allah lahu ala kulli shay'in qadir, alam ta alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard, baka san Allah yana da iko akan komai ba, ba ya shafe at-taura da injila ya zo da qur'ani ba, to dan ya shafe aya daya ya zo da wata kuma sabon abu ne, ina fatar mun gane. Wato tunani ne yake shigar mutane wanda shaydan yake saka musu. In ba haka ba, asali shi addinin musulunci tun daga san da ya fara sauka har zuwa ƙarshen shi ya tarbiyantar da mutane akan cewa addinin musulunci din ya zo ne domin masalih, ba shari'a ce ta zo don ta wahalar da mutane ba, shari'a ce da ta zo don me, don mutane su bauta wa Allah a cikin kwanciyar hankali. Misali mace idan mijinta ya rasu za ta yi ta kaba shekara ɗaya a jahiliya, wannan shekara ɗaya za ta zauna a cikin ɗakin da labarin mutuwar mijin ya zo mata, ba wanka ba wanki ba canza wannan rigar da take saye da zani, ba za ta yi kitso ba, ba za ta yanke kumba ba, ba za ta aske gashin mara ko na hammata ba, ba za ta yi wanka ba tsawon shekara guda, da kashi da fitsari duk a ɗakin za ta yi. dan haka sirkaki da hamami da doyi haka za ta zauna tsawon shekara guda. Idan shekara ta cika sai a kamo mata tsuntsu, sai ta zo ta bude farjinta sai ta sa kan tsuntsun sai ta matse har sai sirkaki da doyin farjinta ya kashe wannan tsuntsu, sai ta fito da wannan tsuntsu sai ta jefar, sai a ce to shikenan an yi miki san barka, kin fita lafiya kenan. Sannan ta je ta yi wanka ta yi kitso ta yi kaza ta yi kaza. Yanzu wannan ai akwai musiba a ciki, da musulunci ya zo sai ya cire duk kazantar da ke ciki da wahalhalun da ke ciki, tasdiqan li qaulillahi ta'ala wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Dama manzon Allah ya samu mutane da nauyi da wahala, bid'a, shirka, maguzanci, al'ada, kristanci, yahudanci, ya darkake mutane. Kuma Allah ya ce annabi ya zo ne dan ya dauke waɗannan wahalhalun sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo sai aka share duk wannan wahalar, aka wanke ita mace mai takaba tas, sai aka ce mata duk abin da ta san ta saba yi ta ci gaba da yi, sai dai ba za ta rinka caba ado ba, ba za ta rinka sa turare ba, amma za ta zauna tsawon takaba shekara guda. Ai kun ga akwai sauki ko? Ana nan kuma sai aka ce to shekara gudan ta koma wata hudu da kwana goma, to sai aka tabbata akan haka. Yanzu mumini in ya dubi wannan akwai zargi a ciki? Babu zargi a ciki. Kamar yadda a jahiliya ai ba a ba mata gado, sai a ce ba wanda zai ci gado sai wanda ya iya yaki, mace ko ba ta yaki, don haka ba sa bata. Da musulunci ya zo sai ya ce a rinka bata rabi, to amma sai kafirai sai su ce a yo ai wannan zalunci ne, zalunci ne da aka ce a bata rabi. Eh, kun yadda a dawo mata da dokar iyayenku da kakanninku? Shine a hana ta kenan. A nan kudancin Najeriya da yawanci kasashen Inyamurai da Kalaba da sauransu fa ba sa ba mata gado har yau har gobe. Amma wani shedani daga ciki ya taho ya dan fito birni ya zo ya ji an ce musulmi sun ce a baiwa mace rabi, sai ya ce this is injustice, this is gender discrimination. Ina fata an gane wai wannan zalunci ne, wannan ana nuna bambancin mace ne ana. Amma fa can ga kakanshi, can kakanshi ya mutu ya bata, ba a bata da komai ba. Ko kun fahimta jama'a? Madadin ya koma ƙauyensu ya je ya faɗa da al'adarsu, amma sai ce zai zo nan zai faɗa da musulunci wai saboda shi ɗan Najeriya ne, an danne wa matan Najeriya haƙƙi. Amma ga kakanshi can faradi ɗin ba a ce a bata ba, kuma ya haƙura ya shiru. Ai ƙware da gaske sosai kuwa. Idan kun fahimci wannan jama'a, babu shakka addinin nan na musulunci yana buƙatar ne mu musulmi mu gane, ba da atifa, ba da zafin kai ne ba, za mu zauna ne mu karance shi don mu rinka ba da ansar da ta dace. Ba wai kawai su zo su yi magana a ce arnan banza arnan wofi, a'a, sai a ɗauko mahasinul islam, alheran musulunci, sai a ce to ai kafin musulunci ba a ba mace gado. Yanzu da musulunci ya ce a ba ta rabi laifi yayi, kafin musulunci ai mace shekara guda take tana takaba da doyi da wari da sirkaki da wahalhalu. Yanzu da musulunci ya ce ta zauna ta yi wata hudu da kwana goma a cikin tsarki da tsafta, a kula da ita da kaza da kaza, yanzu zalunci aka yi? Addinin musulunci jama'a shine hanyar rayuwa, amma su abinda suka dauka addini shine ranar Lahadi ko Asabar a ji a danki fakyalle aka a dan durkusa a yi kuka a fito shikenan wai an yi wa Allah iyana shi sauran fa. Dan haka ya kamata ƴan boko su gane religion daban, addini kuma daban. Abinda mu muka dauka addini shine ibada, mu'amala da kuma harkokin rayuwa. Su kuma abinda suka dauka addini shine ibadar zalla. Dan haka mu addinin mu ya shiga siyasa, addinin mu ya shiga tattali, addinin mu ya shiga rayuwa, ya shiga kuma bautar Allah. Su kuwa addinin su ya tsaya ga ibada ne kawai. Dan haka da ka zo office an ce kaza, in ka ce ni addini na hana kaza, sai a ce ai babu addini a nan. Shi yasa mu abin da muke fata jama'a, Allah ya sa a raba Najeriya komai dadewa. Saboda wannan musibar jama'a ina tabbatar muku maganin ta kenan kawai. Arna su zauna kasar arna, mu zauna kasar musulmi. Amma matukar za a zauna a kasa daya kuma a ce wannan kasar musulmi ba yi da yancin ya practicing addinin shi. Yanzu abin da aka saka mana kenan a wannan kurkukun da aka kira Najeriya. Domin Najeriya wannan sunan, wannan yanayin da aka tsara, kurkuku ne aka saka musulmi a ciki. Kowa zai iya shegantakar shi, tunda dama su ba addini bane, rayuwarsu suke kawai. Mu ne muke addini. To mu yanzu addini ya shiga office, addini ya shiga cikin mota, addini ya shiga aure, addini ya shiga komai, tunda har ban daki akwai abin da addini ya ce. to an zo an hada mu da mutanen da yake addini kawai suna yin shi minti 40 ne ko awa daya a mako guda, kuma an ce tafiya za ta yi daya. Duk wannan barazana da ake muku rashin sanin asali ne yasa dan arewa ko musulmi yake tunanin me yake tunanin cewa in an raba kasar zamu sha wahala saboda man fetur. Waye gaya maka annan inda muke zaune babu man fetur a kasa? Bayan Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna, duk kasar da ruwan kasa ya taba zuba, to akwai ruwan sama ya taba zuba a kanta, akwai wani arziki wanda a karkashin wannan kasa ko dadewa ko jimawa za a iya gano shi. A ci gaba da ilimi. Kun san abin da Allah ya binne lokacin da annabi da sahabbai suke rayuwa a wannan fako ne? Ashe zinare ne da azurfa a karkashin su. Kasar Makka da Madina zinare ne da azurfa a karkashin su, ba su sani ba, suka yi ta zama da me haka Allah ya nufa, sai daga baya ya bayyana. Yanzu kuna da tabbacin cewa karkashin mu nan ba rijiyoyin man fetur ne suke gudana ba? Ka sani ko gwalagwalai ne da diamond a karkashin mu nan? A ci gaba da ilimi dai. A daina jin tsoron talauci, ai imani da Allah, tunda shi wanda yazo da addinin yace bai ji mana tsoron talauci. Dan haka mun yadda da shi mu daina jin tsoron talauci. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a kun dai ji wannan. Babun idza ra'atil mustahabatu at-tuhura, babin da ke bayani akan matar da jini yake kwarara gare ta idan ta ga tsarkiya za ta yi. To ita yaya ne ganin tsarkinta? Shine ta ga cewa jinin haila ya daina zuwa wancan da ya saba zuwa, ya ci gaba da zuwa. Ya kamata ka gane, dan haka Bukhari ya kulla wannan babin. In ba haka ba ai an yi babin da ke bayani akan me haila in ta ga tsarki. To me ganin tsarkinta? Shine wannan jini ya dauke mata. To amma ita wannan dama kullun jini na zuba. Da wata yayi sai jinin ya canza daga ja sai ya koma baki mai duhu, sai ta fahimci cewa yanzu haila ta zo mata. Da ya kwana uku ko biyar sai dauke, sai wancan ya ci gaba da zuwa, to yanzu sai ta ce ta ga tsarki kenan. Ko kun fahimta? Shine hikimar da ta sa Bukhari ya ce idza ra'atil mustahabatu at-tuhura, idan matar da jini ya saba kwararar mata sai ta ga tsarki, shine sai ta ga wancan da ya zo daga baya ya dauke ya bar wanda ya saba zuwa, to tsarki ya zo kenan. Qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas babban sahabi ne, yace taghtasilu wa tusalli, ai shikenan sai ta wanka sai kuma ainihin ta ci gaba da sallah, walau sa'atan, koda sa'a guda ne wannan nau'in jini na haila ya dauke mata, ba za ta jira ba. Wannan asarin nashi al-Imam ad-Darimi da al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba su suka fitar da shi da isnadi sahihi. Sannan sai kuma yace wa ya'tiha zawjuha idza sallat, inda har ya zama ta yi sallah ga jinin nan yana zuba na istihaba, tunda jinin haila ya dauke, to ai shikenan mijinta zai zo ya sadu da ita. Kun fahimci wannan maganar kuwa? Ana fadin cewa idan mace mai istihaba jinin haila ya dauke mata, jinin istihaba ya ci gaba da zuwa, sai Ibn Abbas ya ce sai ta wanka. Wannan wankan da za ta yi wankan menene? Wankan haila ne. Idan ta wankan haila sai ta ci gaba da sallolin da suke a kanta, sai ya ce koda ku dan lokaci ne haka ya faru, kuma sai ya ce a wannan hali ga jini na zuba daga farjinta tunda ba na haila bane, ya halatta mijinta ya sadu da ita. Sai Ibn Abbas ya ce idza sallat, in dai har ya zan lazimin sallah shine me? Jima'i. In dai har ta yi sallah, to ai sallah ta fi girma. Dan haka sai Bukhari ya ce as-salatu a'zamu, ai sallah ta fi girma game da a halatta wa mace ta yi ta ga jini na zuba na istihaba, tunda har aka halatta mata yin sallah, to ya halatta mijinta ya sadu da ita, wannan jini yana zuba domin ba jinin haila bane. Ina son fa ku tsaya da kyau ku natsu ku fahimta. Jinin haila ya zo mata a halin dama tana da wani jini na larura, ana nan sai wannan jini na haila ya dauke, sai wancan na larura ya ci gaba da zuwa, sai ta wanka, sai ta sallah, mijinta kuma ya ci gaba da saduwa da ita. To sai Bukhari ya ce as-salatu a'zamu, ai sallah ta fi girma a wurin Allah, tunda dai har ya halatta ta sallah, to ya halatta mijinta ya sadu da ita. Kenan tabbatar da cewa ashe matar da jini ke kwarara a jikinta na istihaba, to tahira ce ita mai tsarki ce domin wannan jinin bashi da bambanci da yawu da take tofawa a bakinta abu ne mai tsarki shi wannan jinin ina fata an gane ku fahimci waɗannan maganganun yadda suke wannan magana farko taghtasil wa tusalli walau sa'atan fatawa ce ibnu abbas yin wadda darimi da ibnu abi shayba suka ruwaito wa ya'tiha zawjuha idha sallat ita ma fatawar ibnu abbas ce amma ba ta da alaka da waccan wajen riwaya ita kuma al-imamu abdurrazzaq sanani ya ruwaito ta a musannaf sannan wannan magana as-salatu a'zamu ita kuma bukhari ne yayi ta qala haddathana ahmad ibn yunus an zuha wa idha adbarat faghsili 'anki ad-dama wa salli as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wasallama yace idha aqbalatil haidatu idan haila ta zo miki ai wannan hadisin mun karanta shi a lamba ta 226 abinda fatawar da yake mata yana mata fatawa ne game da mata mai jinin istihaba sai yace idha aqbalatil haidatu kina cikin zubar jini na larura idan haila ta zo miki fada'is salata sai ki daina sallah wa idha adbarat idan hailar ta dauke faghsili anki dama sai ki wanke wannan jini wanda yake zuba a jikinki wa salli sai ki ci gaba da sallah tare da cewa koda bayan ta wanke ta sa auduga zai ci gaba da zuba shi wannan na istihaba din to mahallin shahid shine kenan lokacin da haila ta dauke mata to ta ga tsarki kenan koda wancan jinin na ci gaba da zuwa shi wancan jinin ba larurar ai ba bai da alaka da ibada ba haila bace dan haka da yace idza ra'atil mustahadatu tuhura to menene tsarki ga mace mai jinin istihaba shine haila ta daina zuwa jinin can da ya saba zuwa ya ci gaba da zuwa babu salati ala nufasa'i wa sunnatiha babin dake bayani akan yadda ake salla ga matar da ta rasu saboda naƙuda ko saboda haihuwa da kuma wa sunnatiha yaya sunnar wannan salla take ma'ana ina za a sa wannan mace daidai da liman ina ne daidai liman zai tsaya a jikinta ina fuskarta ina ƙiyarta ina kanta yaya jikinta abinda ake magana alakar wannan babin da haila da muke magana kowa ya san tun a baya mun tattauna cewa da jinin haila da jinin biki suna daukan hukunci ɗaya ko to abinda bukhari yake so ya ce maka mace ce ta haihu jini yana zuba a jikinta sai kuka je kuka yi mata wankan gawa bayan ta rusu da kuka yi mata wankan gawa din nan kuka saka ta a likafani jinin zai ci gaba da zuwa domin galibi in ka saba sallar gawa irin wannan za ga wata an dauka za ga likafanin yayi dama dama da jini har makara ta zuba da jini jinin yana gangarowa daga cikinta daga farjinta to abinda ake cewa ko ya halatta ku tasa ta gaba ga jini na zuba na najasa ku sallace ta shine dalili shine alaka daya kenan na biyu matar da take haila sai ta kwanta ta rasu tana jinin haila aka je aka wanke ta aka saka ta a likafani kun ga da wannan jini yana zuba kuka je kuka tasa ta gaba kuna salla ko ya halatta shine bukhari yake so ya nuna maka ko kun gane jama'a qala haddathana ahmad ibn abi surayj qala akhbarana shababa قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديث الإمام أحمد عن أبي سريج يكرن تد بخاري شيكو يتي مالا من شميسونا مالا شبابا شيني باشو انا حديثي shi kuwa shababatu ya karbo hadisin ne daga shu'uba shi kuwa shu'uba ya karbo hadisin daga husayn al-muallim a wancan zamanin kaji an ce muallim ai muallimus subyan malamin islamiya mai karantar da yara domin mukami ne a lokacin aka ce malamin islamiya ne kai ko neman aure kaje dama in aka je to yaya sai ya ce ai malamin islamiya ne sai ya ce ah ke kin dace shi yasa duk inda suke malaman islamiya a da ake addressing din su da al-muallim saboda daraja ce kamar yanzu an a fada sai a sa senator in court a dan an san akwai magana to su da mutanen da yake Allah ya sifanta sai ce sullatun min al-awwalina amma sai yace kaitu wa qalilun min al-akhirina yan aljanna a da suna da yawa to da yake yan aljanna sun fi yawa a da sun ji cewa kai mai karantar da Qur'ani ne kai mai karantar da Islamiya ne to da kazo neman aure sai a ce ai ke kin dace, to dan haka da yaje shi kuma ngance yaya sai ce shine wani almuallim, sai ce ah karan kallah barka za ai ke kin more kaza. To yanzu kuma da yake wa qalilun min al-akhirin, yan aljanna din yanzu yan kadan ne, yan wuta sun fi yawa. Don haka in kai kuskure kace kai malamin islamiya ne, to ka kashe aurenka. Ina fata an gane. To abinda muke cewa wannan maganar sako ne ai. Wannan siffar muna fadin siffar salaf ce ko? To waɗanda suka ce su salafiya ne ya kamata su raya ta. Domin abinda ake nufi da salafiyanci shine kuraya aqidar magabata, kuraya ibadarsu, kuraya mu'amalarsu, kuraya ɗabi'unsu da komai nasu. Saboda haka ina ahlus sunna kuna da ƴaƴa, wani ya zo yana so idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wannan Hussein al-Muallim gashi kaje ka karanta tarihin shi zaka ji dalilin da yasa suke addressin suke fada mishi al-Muallim kenan, malamin islamiya ne. An ibn Buraida, shi ko ya karbo daga ibn Buraida. Ibn Buraida yace an Samurata bin Jundub, daga Samura dan Jundub, shi Samuratu dan Jundub sahabi ne, yace annam ra'atan lallai wata mata matat fi batnin, ta rasu saboda ainihin batan shine ta haihu, ciki ne take da shi sai ta rasu. Wasu da suka yi sharhin Sahihul Bukhari, wato shi littafin Sahihul Bukhari, in ba Allah ya maka tamakkuni akan haddashi ko kuma kwarewa da iya rike riwayoyin shi ba, in ka zo abubuwa da dama za su same ka. Wasu da suka yi sharhin Sahihul Bukhari da suka zo nan sai suka ce ita matar ta rasu ne saboda ciwon ciki ya kulle ta. Amma wata riwaya a cikin wannan littafin Sahihul Bukhari din yace annam ra'atat matat fi nifasiha, dan haka nan da aka ce ciki wato ciki ne da ita, sai ta zo za ta haihu sai ta rasu. Ina fata an gane. To fa salla alaiha annabi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya mata salla, fa qama wasataha, sai ya tsaya daidai da tsakiyarta. Kaga sunna kenan game da sallar. Idan aka zo za a yi sallar gawa jama'a, ana aje ainihin mamaci ne ya zama ya gitta dama da hagun liman kenan. In a Najeriya ne da sauran kasashen yammacin Afrika da muke kallon gabas muna sallah, yadda ake aje mamaci, namiji ne ko mace, a gaban limami shine fuskar shi mamacin za ta kalli gabas, ƙeyar shi mamacin za ta tsaya yamma, sai ya zama kanshi yana ainihin wato dama kenan da liman shine kudu, kafafuwan kuma fa suna arewa. To in aka aje wa liman shi a haka, idan liman ya zo kawai in bai tabbatar namiji ne ko mace ba sai ya tambaya, mace ce in aka ce eh sai ya tsaya daidai kwankwasanta, daidai tsakiyarta kenan, daidai bayanta. Idan namiji ne fa sai liman ya tsaya daidai ƙeyar shi. Haka yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ku karanta littafin Ahkamul Janaiz, hadisai ne sahihai al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito su. Nan kuma gashi wannan ya tabbata mana da faqama wasataha, sai ya tsaya ainihin a tsakiyarta. Qala haddathana al-Hasan ibn Mudrik, qala haddathana Yahya ibn Hammad, qala akhbarana Abu Awana ismuhu al-Waddah min kitabih. Kaja al-Imam al-Bukhari yace ai shi wannan Abu Awana da ya karantar da Yahya dan Hammad wannan hadisin, ya karantar da shi ne min kitabihi, daga littafin shi ya karantar da dalibin nashi ainihin Yahya dan Hammad ba da ka ba, shine ma'anan min kitabihi. Shi wannan malamin Abu Awana yana dubawa yana karantawa dalibin nashi Yahya dan Hammad ya ruwaito hadisin. Qala, sai shi yace akhbarana Shaybani an Abdullah ibn Shaddad qala قال اخبرنا سليمان الشيباني قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونه وانا عينين واتو متوم مي سونا عبد الله دان شداد يچه ناجي اناتا ميمونه واتو قنور مهيفياتا كوير مهيفياتا زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ما تر منزون الله تي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا، تجي تكن كسن تي تنادى تنا حيلة لا تصلي اتباتا ين صلى سبودة تنا حيلا وهي مفترشة ستقوانتا تشمبت جكنت تقوانتا بهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دي دورن دمنزن الله يكي سجودا إننا صلى دددري وهو يصلي شي منزن الله ينا صلى على خمرته أكن ددوما شكو أكن صلى يشي asalin khumra ita ce yar dadduma wanda kake sa wanda take isar ka ita kadai wanda da kai da inda zaka tsaya kai sujuda shine yar dadduma ko sallaya haka to manzo Allah yana kanta yana salla ita Maimuna tana nan gaban shi ta kwanta kamar yadda gawa ke kwanciya gaban liman amma tana haila mahallin shahid na Bukhari kenan tun daga manzo Allah yana ta samace mai jinin haila yana salla a halin tana bacci idan ta mutu ya halatta kenan a tasa ta gaba ai sallah tunda gashi da ranta ma ne mata ana sallah sai take cewa idza sajada har ma annabi ya kasance idan zai sujuda asabani ba'd saubihi wani bangare na jikin tufafin shi yana taba ni kenan koda liman ya kai ga shafan likafanin ta ko makamancin haka sallah ta yi ba za a ce ai ya shafe ta tana da haila ba mahallin shahid kenan shine Bukhari ya rufe mana da wannan kenan da mace mai jinin haihuwa da mace mai haila idan suka rasu wannan ba zai hana ainihin ai musu sallah ba za a yi musu sallah kuma ko da garin yi musu sallah ya kai ga liman ya tabi abin nan babu komai akan haka insha Allah na'am dama kamar amma kamar yaya tukuna na'am ha za a iya sa mata auduga saboda jini ne yake zuba wanda ƙarshen tan an bar shi zai zuba ya bata likafanin to amma kafin a kai ta kabari sai a ce abinda za a bari a sa mata auduga a toshe farjin nata sannan sai a kawo likafani sai a daura mata babu laifi akan haka saboda ya tare zubar jinin dan kai ya biya lalata da likafanin mai wa ma ko ya jika wadanda ke dauke da ita don haka je sai a saka ta a cikin ainihin kabari haka da wannan babu laifi akan haka insha Allah jama'ar musulmi na ba abu awana mai musnad ba da abu awana mai musnad ba idan haka yace ismuhu al-wabbah sunan shi al-wabbah na'am in suka ce min kitabihi kamar ka karanta qur'ani mana kisan tsuntsu da suleiman inni ulqiya ilayya kitabun karim ma ma'anar kitabu huna الرسالة دان هكا أنا ما من كتابه تا إيه يوافل لي ديني أي من كتابته ليس من حفظه شيني كوي تميزي نيكي سوي جمار مسلمي وانا شيني ترشان كتاب الحيض واتو ما تترى دا إمام البخاري تترى دان يكرن تدمو الأمر دا سكا شافي هايلا ناسان قغانة شوا الإمام البخاري با مال منوا أزيني كوي با الإمام البخاري he was an intellectual malami ne wanda yake rubuce-rubuce yake karantawa a bisa tsari irin na malamai na jami'o'i da sauransu a zamanance wato aiki ne irin aiki na malamai masu ilimi kun ga tun farkon littafin nashi da mai ya fara yace badul wahayi badul wahayi din nan ya aje ta a matsayin muqaddima ne ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene ya fara faruwa gare shi shine wahayi dan haka Bukhari ma sai ya fara da wahayi lokacin da wahayi ya faru sai mai ya biyo baya sai aka samu imani tare da an samu kafirci daga wasu to amma imani shi yafi muhimmanci dan haka sai Imam al-Bukhari ya ce kitabul imani da ya gama to an yi imani sai me sai kuma ya ce kitabul ilmi sai kuma a nemi ilmi ba za a bauta wa Allah da jahilci ba bayan da Imam al-Bukhari ya ce kitabul ilmi sai kuma me sai fara kawo al'amuran da suka shafi tunda an yi imani an yi ilimi sai mai sai aiki sai ce kitabul wudu'i sai alwala daga alwala fa janaba za ta kama haila za ta kama za a je idi za a je kaza sai ce kitabul ghusli to da ya magana kitabul ghusli sai kuma ya kawo kitabul haidi to bayan da ya kawo kitabul haidi ta iya yiwuwa wanka ya kama alwala ta kama babu ruwa ko kuma ga ruwan amma babu lafiyar da za a yi amfani da shi ko kuma ga ruwan akwai lafiyar amma kuma ba za a iya amfani da ruwan sanyi ba ko kuma ga ruwan amma kafin a je dauko ruwan matsala ta faru lokacin ibada ta wuce ko kuma ga ruwan amma famfo ne baka ba da mabudin shi, ko kuma ga ruwan rijiya ce babu guga, ko kuma ga ruwan ga rijiyar ga gugar amma ga wani katan miciji ya zo ya tsaya a bakin rijiyar. To yanzu ya za a yi kenan, sai ce kitabut tayammum, shine karatun da zamu shiga. Dan haka in ka dubi aikin Imam al-Bukhari, aiki ne na malamai kwararru waɗanda suka goge, kamar yadda malami in kuka shiga sabuwar shekara sai ya fitar muku da abin da suke kira course outline, wato tsarin karatuttukan da zai karantar da ku a nan da wata uku ko wata hudu ko shekara guda. Dalibai masu hazaka a irin wannan, ma wani zai je ne ya tsara note ɗin shi kawai, shikenan ya huta da duk wata hayaniya. Shine irin wannan tsarin da Imam al-Bukhari yake bi, jama'a. Wannan ke nuna maka haka tartibin ahlus sunna wal jama'a yake, wajen me? Wajen tsara ilimi da wajen karantar da shi. Dan haka ahlus sunna ba ƴan hayaniya bane. Kar ku sake ya ku ahlus sunna ƴan bid'a su saka ku a cikin da'ira ta hayaniya. Dan ƴan bid'a shekara ɗaya kake jin amansu a shekara, kamar yadda sai a shekara kake jin aman kiristoci. Gwamma ma kiristoci suna dan numfasawa suna cewa Easter, Good Friday, Easter Monday, suna dan samu suna ana dan jin numfashinsu. Amma su waɗannan sai shekara za su yi numfashi, sauran shekarar fa ba su da wani program, ba su da wani abin nan, to sai su saka ku a cikin da'ira ta hayaniya. Dan haka faqih mai basira daga cikin malaman ahlus sunna yana karantar da mutane ilimi ne, ba yana biye wa ƴan bid'a akan hayaniya ba. Ina fata an gane. So da haka ku je ku karantar da jama'a, wannan karantarwar da kuke ita ce rusa bid'a din. Ba wai sai kun kira su suna can suna maulidi, ku kuma kuna nan kuna naku maulidin. Shine suna cewa maulidi da kyau, ku kuma kuna cewa maulidi ba kyau. Dukkan ku mu a wurin mu ku ƴan maulidi ne. Dukanku ƴan maulidi ne gaskiya, saboda Allah mu a wurin mu ba bambanci. Amma abin da yake daidai shine ku yi ta karantar da mutane, ku yi ta karantar da mutane. Ko kun fahimci cewa ɗalibi da ya tashi a ƙauyensu da al'adu da menene da menene, in aka ɗauko shi cancak aka zo da shi jami'a, yana nan yana karatu, babu ran da za a zo a ce mishi al'adar masquerade kaza, al'ada kaza ba kyau. Karantar da shi ilimi za a yi ta yi akan banking and finance, accounting, geography da sauransu. In ya koma ƙauyen sai ku ga ranar wannan bikin sai ya ki fita. Ba fa karantar da shi an ce wannan gayyar ba kyau ba. Amma kawai shi da kanshi ne, tunda ya samu wani ilimi, ya gane wannan dabbanci ne. Ku duba da kyau ku gani. Ban san ko kun fahimci haka ba. Ba wanda zai tafi jami'a ya ce an taba mishi kaza, a ce mishi kalankuwa ba kyau, kaza ba kyau, wasa da kura ba kyau, shan maganin miciji. Duk ɗan bokon nan, akwai ɗan bokon da yake shan maganin miciji ko maganin kunama? Akwai ɗan bokon da yake shan maganin tauri ko maganin ƙarfe? To amma san da aka ji ana karantar da shi civil law ko commercial law, an taba ce mishi waɗannan abubuwan ba kyau? A'a, da aka bashi ilimi, asalin ilimi, shi da kanshi sai ya kyamaci waɗannan abubuwan. Yasa an kuwa karantar da mutane wannan Qur'ani da sunna, ba sai kun ce wa mutane wannan hayaniyar ba kyau ba. Ana nan su kansu masu yin hayaniyar za su batta. Amma da ya zama galibi ƴan maulidin sun yi yawa, su suna maulidi kuma kuna maulidi, shi kenan zai maulidi yake ƙara haɓaka, kuma dukkan ku kuna da zunubin yaɗa maulidi. Saboda sanda kuke cewa a zo a yi taron wa'azin maulidi ba kyau, su kuma ƙara jin daɗi suke ji, yawa mun ɓata mutanen rai. Amma abin da ba su so shi ne su ji ana cewa Allah ya ce, manzo Allah ya ce, Allah ya ce, manzo Allah ya ce, Allah ya ce, manzo Allah ya ce, sai su ji zuciyarsu kullum tana baki. Ina fata an gane. Amma wannan sai faqihai suke gane, sai masu kaifin basira. Tun da kake ka taɓa jin Abubakar Gumi ya kira taron a zo a yi wa ƴan maulidi raddi, ba wanda ya fama da fitinar ƴan maulidi irin Abubakar Gumi kwa dun Najeriya, saboda shi manya-manyan takaddalarun ya fama da su. Ina fata an gane. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kitabut tayammumi, matattarar da ke bayani akan taimama. Ita asalin taimama a cikin wannan karatun za mu zo mu ji tarihin sanda ta faru da sanda aka shar'anta ta da bayanan da za su biyo. Amma abin da ake nufi da taimama ainihin, wato shine nufin wuri mai tsarki domin neman tsarki na jekana yika saboda wata ibada, wadda ainihin ta taso maka a lokacin. Nufin wuri mai tsarki, za mu zo mai magana akan me ake nufi da wuri mai tsarki, akwai darasi na musamman akan haka. Domin wata ibada da ta taso maka kamar ibadar sallah da makamantan haka, amma aka ce tsarkin na je kana yi ka ne, ina ma'anar je kana yi ka, kana da janaba a jika, sai lokacin sallah yayi babu ruwa ka rasa yadda zaka yi, to sai aka ce sai kai taimama, in ka shafi wannan ƙasa ka shafa fuskarka da tafukan hannayenka sai ka yi wannan tsarkin da kai ka yi shi ne don ya biya maka wannan buƙatar ta sallah azhar da zaka yi yanzu. Idan ruwa ya samu anjima, sai ka ɗibo ruwan nan ka yi wankan janabaccan, ashe kun ga wannan tsarkin ba na dindindin ba ne, na je kana yi ka ne. To amma a harshen larabci abinda taimama take nufi shine kamar yadda abinda Allah ya faɗi a Qur'ani da ma'anar ta larabci, amma sai ta koma ma'anar shari'a, shine me? Shine nufi. Gashi Allah ya ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi, kar ku nufi kazamiyar dukiya wajen sadaka, wato kana da dukiya mai tsarki, kana da abinci mai kyau, amma duk sanda ka tashi yin sadaka sai ka je ka ɗibo rubabbe ko riga rubabbiya ko tsoffin takalma ko ragargazazzun kuɗi waɗanda kai in aka ɗiba aka baka ba za ka ansa ba sai kana rintsa ido. To kaga sai Allah ya ce tayammamu, me ma'ana tayammamu a nan nufi? Ina fatan mun gane. Sannan mawaƙin jahiliya yana cewa asharat bi tarafil aini, mawaƙin jahiliya ko na musulunci wallahu a'lam, yana cewa asharat bi tarafil aini khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami fa aiqantu anna at-tarafa qad qala marhaban fa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. Wai saurayi ne da budurwa suna soyayya, amma su iyayen ba su yadda da wannan soyayya ba, to su kuma sun riga sun shaku da junansu, to ya za a yi? Ana cikin zaune ane mata fada wannan yaro fitsararre ne kaza kaza ki rabu da shi, sai ga gogan naka kuma ma ya bullo. To yanzu da ya bullo ya za ta yi? Za ta kore shi ta faranta wa iyayenta rai? A'a. To kuma za ta buɗe baki ta ce mishi marabalale ta rungume shi ta bakanta wa iyayenta rai? A'a. Shine sai ta jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya, shine yace asharat bi tarafil aini, da na iso sai ta yi mini nuni da gefen ido, wato ta yi sigina ta ɗan kaɗa giran idonta, isharata mahzunin amma cikin ɓacin rai ta yi, walam ta takallami ba ta buɗe baki ta yi magana ba. To shi gogan shi saurayin har ya gane saƙon, sai ce fa aiqantu, ni sai na tabbatar da anna tarafa, idan nata da ya ɗan kaɗa yi min sigina, kad qala marhaban, ya ce mini maraba, fa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami, duk idan ya ce barka da zuwa masoyi al mutayyam, wanda ake nufin aje wurin shi kuma sai gashi ya zo. Shi yasa gayu wallahi gayu, in kuna son soyayya ku ga yaya soyayya ta gaskiya take, sai kun karanta adab. Wallahi in ka karanta adab nan ne zaka ga soyayya ta gaske. Ka karanta majnunu Laila, duk wannan hayaniya da gayu suke ana ɗan rangwada ana nuna musu a talbijin duk ƙarya ce. Soyayya ta gaskiya sai ka karanta al-adabul arabi, annan ne wallahi zaka ga soyayya ta haƙiƙanin al'amari, ba wai soyayya ta ƙarya ba, ta gaske. Kuma ka amfana da harshen larabci, don in ka daure kana saurayi ko kana matashi ka kashe shekara goma kai karatun adab, to ina tabbatar maka sauran rayuwarka baka da buƙatar dictionary, saboda adab zai baka damar kusan duk wata kalma ta larabci da Qur'ani ya ambace ta ko Laraba suke amfani da ita, sai ka yi karo da ita a waƙe ko a wani zube, ka san ma'anarta, ka haddace ta tun kana ɗan ƙarami, san da girma zai taso maka ka kai shekara 40 60 70 80 har ka rasu kana da dictionary a kanka, duk maganar da ta taso sai ka ce ka tuna wane ya ce kaza, shikenan ka samu kamus ɗinka kenan, sai ka wuce ka karanta al-Imam al-Qurtubi abin da yake kenan. Akwai wani malami mu abin da ya faɗa kenan, ya ce haka ya a rayuwar shi, Malam Muhammad Ali Adam, duk abin da zai faru zai kawo sai ka ji yanko wata waka, ya ce wani lokacin ma ya kan manta wane ne ma ya yi wakar, amma ya zai san wakar, sai kawo ta sai ce kamar yadda mai fadi ya fadi kaza sai ce dan haka ma'anar kalmar kaza ce kawai ma'ana shine kamus din kanshi Allah ya taimaka to mallai yace kitabut tayammumi littafin da ke magana akan taimama qaulullahi ta'ala maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu asalin ayar zamu zo mu same ta a cikin kitabut tafsir Allah zai tafsili zai al-Imam al-Bukhari zai kawo mana tafsili da tafsiri akanta ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda wannan ayar nisa'i ce dama yana daga cikin matsalar aya akwai ta nisa'i akwai ta min al-gha'ibi aw lamastum an-nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu to wannan da tace minhu din abin da yasa akwai wata tattaunawa da zamu zo mai akwai su da suka fassara sahihul bukhari ayar sai har suke cewa basu gane wacce aya ce wannan ba don Aisha ta yi ishara zuwa ga ayar amma ayar ita ce aya ta shida a cikin suratu ma'ida ba ayar suratul nisa'i ba wadda a baya in ba ku manta ba a farko-farkon babin haila din nan ko wanka mun karanto ta har muka tsaya muka tattauna tafsirin ta to abinda Allah madaukakin sarki yake cewa falam tajidu ma'an sai kuka taho za ku yi ibada sai ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nufi wuri mai tsarki famsahu bi wujuhikum sai ku shafa wa fuskokinku wa aydikum minhu da kuma ainihin hannayenku minhu daga abinda kuka shafo a wannan wurin sai ku shafa wa fuskarku da ainihin hannayenku aya ta 6 cikin suratul ma'ida bayan da al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan aya sai kuma yace haddathana Abdullah ibn Yusufa qala akhbarana Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisha zawjin nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qalat kharajna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa alihi sallama fi ba'd asfarih hatta idha kunna bil bayda aw bi dhatil jayshi inqata'a qidul li فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الخضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا الإقدى تحته فرضي الله تعالى عنك يا عائشة wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samu shi daga malamin shi mai suna Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi qala yati akhbarana Malik Imam Malik ya ba mu hadisi ka'idar Imam al-Bukhari wanda kullun nake gaya muku ita ce malaman hadisi sun fi kowa sani da ganin darajar Imam Malik in fact a duniya ma babu wadanda suka san Imam Malik sai malaman hadisi idan Bukhari ya kulla babi ko kitabi in yana da hadisi daga Malik shi yake fara gabatarwa in har kaga ya gabatar da wani hadisi ba na Malik ba to hadisin shu'uba ne dan gaba da gabanta shu'uba ya fi Malik to amma in dai a cikin wannan babi ko kitabi da ya kulla in dai ba shi da hadisi daga Shu'uba amma yana da hadisi daga Malik to daga Malik zai kawo na fata an gane yawa to shi yake cewa akhbarana Malikun Imam Malik ya ba mu hadisi Imam Malik ya samu wannan hadisi an Abdurrahman ibn al-Qasim daga Abdurrahman dan Qasim Abdurrahman dan Qasim jikan sayyidina Abu Bakar ne shi ko yace an abihi ya karbo daga baban shi al-Qasim to dazu maganar da muke cewa akwai wata mata da ta haihu a Zulhulaifa asalin wannan matar matar Ja'far ce dan Abu Talib yayan sayyidina Ali aka je ainihin jaishul umara yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura sahabbai sai ya nada komandoji guda uku yace in an kashe Zaid to Ja'far ka dauki tuta idan an kashe Ja'far Abdullah dan Rawaha ka dauki tuta mutanen kasar Italiya ne Rumawa Turawa ne manzon Allah ya rubuta musu takarda yana kiran su zuwa ga musulunci da sai karanta takardar suka yi ashar suka yaga ta suka kama dan aiken suka kashe wanda wannan ya saba wa tsari na diplomasiya duk wanda ya karanta political science ko international relations ya san cewa ba a kashe dan jarida ba a kashe wanda yake dan aiki ne duk yadda gumurzun yaki yayi wannan tsari ne na diplomasiya to sai zama dan aiki ne manzon Allah ya aika me laifin dan aiki tafi ka kai wasiƙa ya je ya kai wasiƙa suka yaga wasiƙa suka kama shi suka kashe shine sai manzon Allah yake to waɗannan mutane za a yi musu da gaske aka hada rinjinan yaki sai aka hada captains guda uku kowanne gwarzo ne amma sai manzon Allah yake Zaid shine zai shugabanci tafiyar idan an kashe shi to Ja'far ya dauki tuta idan an kashe shi to sai Abdullahi dan Rawaha ya dauki tuta to daga cikin sojojin da aka tafi yaki akwai wani gwarzan matashi mai suna Khalid ibn al-Walid a lokacin shi tutar shi ma bata daga ba balle a bashi tutar yana cikin sojoji ne kawai to haka aka tafi aka je yaki yayi gumurzu sai waɗannan komandoji duk gaba ɗaya sai aka kashe su sai Allah ya capture wannan clip din wannan video clip din sai ya kawo manzon Allah kai tsaye sai manzon Allah yana gani wannan ba akan bango aka dora mai ba an nuna mai ne abin kai tsaye aka kawo mai filin daga aka aje a gaban shi yana gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duk wani telecommunication gadgets an yanke su yazo ya zauna akan minbari da ainihin hantsi yana kuka yana cewa an kashe komandoji na ga wani can an kashe shi ga wani can an kashe shi ga wani sai ce ga wani gwarzo can takobi ne cikin takubban Allah yace ya dauki tuta min ghairi imratin ba a nada shi ba da ya ga ta baci sai ya nada kanshi haka malamai suka ce kakka nemi shugabanci amma in ka ga ta rikice to kana iya declaring ka nada kanka shi yasa ka ji Yusuf yace ij'aluni ala khaza'inil ardi ku bani taska kasa zan rike muku kudin kasa da abinci da komai yace ni mutumin kirki ne kuma na iya shine in ka ga ta baci masallaci ne al'amari ya dagwalgwale to yanzu ya za a yi kaza 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 sai ka ce jama'a eh ku wuce ku ja baya bari mu wuce muku limancin shine duk sun rikice don idan ka bari a lokacin barna za ta faru ka koma kana wani gullan lokacewa kana tawali'u anan ba maganar tawali'u bane ba maganar girman kai bane ko ka zo ka gyara ne ko ta baci gaba daya ma'ana driver ne ana cikin tafiya sai yace cikin shi na ciwo kai kuma ka iya driving ya za a yi kenan sai ka ce dawo inda nake kawo mabudin shine Khalid dan Walid ya je karbi shugabanci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi wannan matashin takobi ne cikin takubban Allah in ya wuce gaba sai an yi nasara haka yake tun a jahiliya har ya musulunta kuma saboda haka aka yi nasara a wannan yaki aka kashe waɗannan turawa wannan ainihin abu duk da haka manzon Allah bai ji dadin abin da aka yi mishi ba sai yace duk da haka sai yayi intiƙamin wannan yakin ne annabi ya sake hada tawaga ya nada Usama dan Zaid cewa je ka inda aka kashe mahaifinka je ka dauko mana fansa to wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cika shi ba sai ya rasu da Abubakar ya zo shine ya zartar duk zamu zo mu samu wadannan tarihohi anan insha Allahu ta'ala. Amma yanzu abinda nake so ku gane anan shine wannan Ja'far lokacin da aka kashe shi labarin kisan ya zo yana da ƴaƴa guda biyu ko uku, haka manzo Allah ya je gidan yana shashafa kansu ya nemi su addu'a, yace wannan yayi kama da ni, wannan yayi kama da baban shi, wannan manzo Allah ya sa wa yaran albarka. Lokaci zuwa lokaci yana zuwa yana ziyarar su, har shine wata rana da yaje sai ya ga wani da dan tusar jaki ta fito mishi haka. Ina fatan kun san tusar jaki ko abin da Bahaushe yake kira tawada Allah. Wannan kalmomi ne muke na Hausa, an kai ba Bahaushe bane yayi shiru mai maka tafsiri, kaka ce mun yi sabo. Wato wani dot ne yake fitowa sai Bahausa sai suke tawada Allah, ko kuma a ga dan wani kurji ya fito maka burtuntun haka sai a ce tusar jaki. Shine sai manzo Allah yace ku samu wa yaran nan wanda zai musu ruqya, wanda zai rinka musu addu'a. Fa innal ayna tusri ilayhi, kambin baka yana yawan kama su. To bari in tsaya in yi halin nawa. Yanzu jama'ar musulmi, Ja'far dan Abi Talib jihadin musulunci ya tafi aka kashe shi, ga manzon Allah yana zuwan gidan yana cewa isna'u li ali Ja'far ta'aman, ku rinka yin abinci kuna kai musu. Fa innahum ja'ahum aw atahum ma yushghiluhum, wani al'amari ya zo wanda zai dauki hankalin su. Bayan kwana biyu kuma yana zuwa gidan yana duba lafiyar. Ya ku ahli sunnan Najeriya da aka kashe malam Ja'far Mahmud Adam saboda ku, kuna zuwa kuna ziyarar ƴaƴan shi, kuna sanin halin da ƴaƴan shi suke ciki a gida, kuna sanin halin da ƴaƴan shi suke ciki a makaranta, kuna bincika halin su, wani hali suke ciki, ko ku shikenan yanzu shi an rufe shafin shi kuma yanzu wane ne gwarzon shekara? Ya kamata ahli sunna ku dawo cikin tetayinku. Ina Malam Ibrahim Bawo mai shinkafa ya rasu a cikin menene? A cikin gwagwarmayar takara zai tsaya gwamna a jihar Taraba? A cikin gwagwarmayar taimakawa addinin Allah? Kuna bincikar yaya ƴaƴan shi, yaya rayuwar iyalan shi? Ina Malam Hudu Cikaji, duk waɗannan sun rasu ne, sunan su ya bayyana ne saboda sun taɓa fitowa takara, saboda sun tsaya su gwagwarmayar taimakawa da kare addinin Allah. Ahli sunna kun ce ba ku da kuɗi ba za mu yadda ba, domin matsalar ba ta kuɗi ba ce, matsala ce ta inaya, ta kula. Idan yanzu daga nan masallacin Markazu Salafiyya kuka haɗa tawaga, aka kafa wani committee, aka ce shikenan za a tara wasu kuɗi ne nan da wata uku, duk wanda yake da hali a tara, sai a tara naira 500,000, sai a ce za a je a ziyarci ƴaƴan waɗannan mutanen da suka rasu wajen taimakawa addinin Allah. Mutum biyu su tashi su tafi Kano, mutum biyu su tafi Jos, mutum biyu su tafi Cikaji, mutum biyu su tafi wuri kaza, a je a kai musu 200,000 buhun shinkafa biyar ne a binciki lafiyarsu. Wannan zai ba su cewa ashe mutanen nan suna ganin darajar aikin da ubanmu ya yi. Waɗannan maganganun dole ne a faɗa muku su ahli sunna, kuma a faɗa muku a fili, kasa da ya ɗauka kowa ya ji, saboda na nesa in ya faɗa ka ya tuna. Amma akwai sakaci a cikin irin wannan abin jama'a. Ja'far ibn Abi Talib an kashe shi saboda tada addinin Allah, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda aka yi kisan yake zuwa gidan ya shafa kansu ya ce wannan kam yayi kama da ni, wannan yayi kama da baban shi, wannan kaza. Wata ran yaje ku yi abinci ku kai musu, wata ran yaje yaran nan a rinka musu addu'a, yaran nan kaza 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 kaza, har suka girma manzo Allah yana kula. Wannan ai ba shi yar gidan wani, ai mishi aure, wannan ai mishi kaza, haka manzo Allah yake kula da su. Na fatan mun gane. Saboda haka ku canza tunaninku kuma ku gyara, kuma a rinka samun maza daga cikinku. Namiji shine wanda yake kawo motion, ayi debate akan motion din yayi nasara, haka ake a majalisa. Ka miƙe ka ce jama'a mutanen wuri kaza suna buƙatar kaza, suna buƙatar kaza, haka ake in kana kallon inside the senate ko from the house, ko wane ne wane ne. Ma'ana abinda nake nufi, ka miƙe a masallacin anguwarku ka ce wane dake kira mana sallah shekara 30 a masallacin nan ya rasu, ƴar shi ta isa aure jama'a, ana neman ya za a aurar da ita, ni na lamince zan sai matasan kai. Abin da zaka iya shi zaka faɗa. Sai wani ya ce ni zan sai katifa, sai wani ya ce ni zan kaza, sai kai ka ce to kai ne manajan wannan abin, wani zan biyo ka gidanka gobe da safe ka kawo kudin katifa, wani kai za ka kawo kaza, wani kai za ka kawo kaza. In aka ga wani yana da hali ya lankwame ya ki magana, sai ya ce Alhaji tashi ka faɗa abin da za ka yi. Shi ne a yi mishi kistata a motsa shi. Ayyukan alkhairi ne jama'a, amma jama'a mutane kowa zama nafsi-nafsi kamar an je kiyama, ba mu je kiyamar ba, kiyama ce ake nafsi-nafsi. Waɗannan matsaloli ya kamata jama'a su faɗaka da su. Ana nan kwana biyu sai Abubakar Siddiq sai ya shawarar ya auri matar Ja'far ɗan Abi Talib, sunanta Asma'u ‘yar Umais, sai Abubakar ya aure ta. Da ya aure ta tsawon lokaci ya zauna sai ya rasu. Da ya batta sai ƙanin mijinta na farko, ƙanin Ja'far shi ne Aliyu ɗan Abi Talib, sai ya shawarar bari ya aure ta ita kuma. Ya dawo ya aure ta ita ma har ta haifa mishi ‘ya’ya. Haka ake rayuwa cikin mutunci da rufin asiri jama'a. Amma ‘yan bid'a sun haifi mutane, sun tarbiyance su, duk abin da kuka zo za ku yi kuna ahlus sunna, wai sai ku ce wai ana barin halal dan kunya. A cikin wani hadisin aka faɗi wannan ƙaryar, ma'ana wai ba za ka auri matar wanka ba, wai ba za ka auri matar ƙaninka ba, wai ba za ka auri matar abokinka ba, saboda mai akwai shaidanu ‘yan bid'a da ‘yan al’ada a anguwar za su yi surutu, za su ce ai dama yana nemanta, ai dama yana zuwa gidan, ai dama yana da wata manufar. Waɗannan la'anannu ne karnuka ‘yan bid'a da ‘yan al’ada, su suke irin wannan. Amma ga Ja'far ɗan Abi Talib ya rasu, waye ya auri matar shi? Sayyidina Abubakar Siddiq, sama yake da shi, sama yake da shi, ya auri matar. Da ta rasu fa Aliyu, da ya rasu ƙasa Aliyu yake da Abubakar, ƙasa Aliyu yake da Ja'far, sai kuma ya dawo ya aure ta. Ba inda aka ruwaito sahabbai mutanen kirki sun yi surutu, ko yanzu ku ce ku salafiya ne amma kun bari ‘yan al’ada sun ruɗa ƙwaƙwalwarku. Ai, yana daga cikin musibar da ahli sunnan Najeriya ma suka samu kansu shi ne zaman hirama da suke da ‘yan al’ada. Ba abin da ya haɗa ka da shi, su je can dandalin ‘yan al’ada su yi ta faɗan al’ada su, ko kuma ku zauna ku yi ta faɗan sunna. Wato ahli sunna in ya faɗaka ba shi da buƙatar komai a wurin ɗan bid'a ko ɗan al'ada, in ba haka ba zai nakasa maka addininka. Malamai sun hana zama da su karanta, ko da nan ƙasa cikin ahalari ka karanta sharhin ahalari, to ɗauki manya-manyan littattafai irin sharhu i'tiqadi ahli sunna wal jama'a na Abubakar al-Lalika'i. Ba a zama da ‘yan bid'a, ba a zama da ‘yan al'ada. Gidan haya ne, ba a zama da su, ba a zama da su a hira, ba a kaza, ba a kaza, ba dan komai ba, don Allah ya ce wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Duk wanda ya sake ya zauna da ire-iren su sai sun gurbata shi, ko sai sun gurbata mishi ‘ya’ya. To irin wannan zamantakewa da har yanzu mutane sun kasa fahimtar illa da nakasa da ‘yan bid'a da ‘yan al’ada suke haifar musu, shi ne duk yake jawowa. Amma ba haka ba, Ja'far ibn Abi Talib da ya rasu, kun ga abin da ya faru. To sayyidina Abubakar shi ya auri wannan mata, ita wannan mata ita ce an kintsa an tafi aikin hajji, sai naƙuda sai ta turke ta a nan Zulhulaifa, ita ce nake magana da su. Da ta haifi ɗa sai Abubakar ya ce to tunda muke cewa aikin hajji, ba mu taɓa zuwa da manzon Allah ba sai wannan hajjin, don haka wannan yaron takwara zan yi wa manzon Allah, tunda shi ne Amirul Hajj. Shi ne sai ya sa wa yaron suna Muhammad. Wannan ya hukunta mana kana iya sanya wa ɗa suna Muhammad ba tare da sai ka ritsa shi da wani suna ba, ba sai ka ce Muhammad Awwal ko Muhammad Mustafa ko Muhammad Sani ba, in ka ce ya sune sai ka ce Muhammad, ya halatta daidai ne. Ina fata an gane. Ai, suka ce ma yana daga cikin alama ajamanci a ji an gwama suna. In ka ji Muhammad Mustafa, Muhammad Awwal, Muhammad wane, ma'ana shi Muhammad din ne aka gwama da wani, suka ce alama ce ta ajamanci. Allahumma sai in an ɗauko sunan annabin ne keke da keke an sa mishi, ya sunan ɗanka, sai ka ce sunan shi Muhammad Mujtaba, Muhammad Mustafa, ko makamantan haka, ka gwama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan asma'u da ta haifi Muhammad, Muhammad shine ya haifi Al-Qasim, Al-Qasim shine ya haifi Abdurrahman. To Abdurrahman shine ya waye gari ya zama malamin Imam Malik. Shi ne kaji ana cewa Imam Malik yana cewa an Abdurrahman ibn al-Qasim. To Imam Malik yana da malami Abdurrahman dan Qasim. Malamai suna bambance shi da cewa dan Madina, al-Madini. to kuma Imam Malik yana da Almajiri Abdurrahman dan Qasim shi kuma suna ce mishi Al-Misri mutumin kasan Masar ne dan haka ka bambance Imam Malik yana da malami Abdurrahman dan Qasim yana kuma da Almajiri Abdurrahman dan Qasim kamar yadda Bukhari yana da malami Muslim yana da Almajiri Muslim ka iya tantance abubuwan in ba haka ba sai ka shiga cikin abin da suke kira rikici na mutashabihi ko muttafiq wal muftarik da makamantansu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ga karatu yayi karatu sai dai lokaci ya kure mana zamu saurara anan in Allah ya so sai an zo karatu na gaba a gobe sai a ci gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik